jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a karshen aya ta 130 cikin sura mai albarka suratul an'am kuma zamu maimaita ita ayar kanta a yau domin dacewar ta da ayar da ta biyo bayan ta kafin haka akwai mai tambaya da yake cewa idan mutum ya kasance maganar matarsa tana da tasiri a kansa cikin duk abin da ta sa shi sai ya yi ta yaya zai gane bambanci tsakanin sihiri ko tsafi da kuma soyayya zai gane hakan ne yayin da ya kasance abinda matarsa ta sa shi wanda yake yi din bai ci karo da abinda Allah yake so ba bai ci karo da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake so ba bai ci karo da lafiyayyen hankali ba idan matarka take yi kaza saboda tsabagen soyayya sai kai kuma wannan abu ya dace da abinda Allah yake so ya dace da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake so kuma ya dace da abinda yake lafiyayyen hankali zai iya tunani a kai duk masana ya kamata na zamaninka za su ga eh lalle hakan ya dace to wannan babu laifi amma yayin da matarka za ta sa ka kai abinda ya saba ma Allah ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ci karo da taran tunanin masu hankali to ku shaka babu wannan ba abu ne da ya dace ba idan har ka ci ganin har ka ci gaba da ganin cewa abinda ta sa sai din lalle shine yafi dacewa sama da abinda Allah ya ce sama da abinda manzon Allah ya ce sama da abinda masana ya kamata zamaninka suka gano masu tunani da hangen nesan zamaninka suka gano to lalle wannan ko dai kana cikin soyayya makauniyar soyayya ko kuma kana karkashin tasiri na sihiri Allah tsare mu yaya mutum zai iya samu kariya tsakaninsa da sharrin aljanu abinda za ka yi ka samu kariya tsakaninka da sharrin aljanu shine yawaita isti'aza yawaita isti'aza yawaita zikirai waɗanda suka tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda manzon Allah ya nuna idan mutum yayi yana samun kariya kaɗan daga cikin su lokacin da mutum zai kwanta barci ya tabbatar ya kwanta da alwala ko da mutum tana cikin janaba za ta yi wannan alwala ko da mutum na cikin janaba ko da mutum na cikin haila za ta yi wannan alwala don wannan alwala ba alwala ce da yin sallah ba ta kwanciyar barci sannan sai mutum ya karanta qul huwallahu ahad قل اعوذ برب الفلق ده قل اعوذ برب الناس قوتي ده بسمله ده بسم الله كفا اوكو اوكو متون نا كارنتاوا يانا كارا باكينسا كوسا دا تافيكان هانونسا سي يدا ياون دكي فوتا دغا باكينسا يانا ساوكا اكان تافيكان هانونسا idan mutun ya karanta sai ya shafe duk inda ya samu daman shafawa a jikinsa zai karanta wannan da kyakkyawan niyya wannan zai zama masa kariya sannan mutum ya karanta ayatul kursi ba tare da ya shafa a jikinsa ba sannan mutum ya ja amanar rasulu zuwa karshen fasuna alal qawmil kafirin ba tare da ya shafa a jikinsa ba duk wannan suna cikin kariya sannan mutum ya karanta allahumma kini azabaka yawma tab'atsu ibada sannan idan mutum yana da sarari ya karanta suratul mulk idan mutum ya iya ya karanta suratul zumar idan mutum ya iya ya karanta suratul sajdada idan mutum ya iya ya karanta suratul isra'i ummuna aisha Allah ta tare da gare ta sai da wuya dare ya zo ya shude ba tare da annabi ya kulle daransa da karatun suratul zumar da suratul isra'i ba wani lokacin suratul isra'i da suratul sajdada a cikin dare gaba daya sannan ya sunanta wa mutane karanta suratul mulk a takaice dai lazuntar zikirai da suka gangaro daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam addu'o'i da suka tabbata daga bakin da baya kariya wannan yana tabbatar wa dan adam kariya daga sharrin aljani daga sharrin masu sihiri da masu tsafi da masu rufa ido Allah kare mu daga sharrin su Allah kare mu daga masu tsafi me Allah yake game da wannan aya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا
ubangiji ta'ala ce ya ma'asharal jinni wal ins ya ku taran aljanu da kuma mutane Allah zai wannan kira ne ga mutane da aljanu a ranar tashin kiyama alam ya'tikum rusulun minkum shin manzanni basu zo ba daga cikin ku basu zo ba suna isar muku da sakon ubangiji ga kusuna alaikum ayati suna kissanta muku labarin da ke cikin ayoyi na wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha kuma sana jan hankalinku da gargadinku game da gamuwarku a wannan yini na yau na ranar tashin kiyama sun tsoratar da ku game da azabar Allah sun tsoratar da ku sun firgitar da ku game da azabar wuta kalu sai su ce shahidna ala anfusina lalle mun ba da shaida akan kawo nan manzanni sun zo sun yi mana gargadi kuma mun ji ubangiji ya ce wa garnatumul hayatud dunya amma rayuwar duniya sai ta rude su ta mantar da su lahira ta mantar da su ubangiji ta mantar da su hisabi da kididdigar ayyuka wa shahidu ala anfusihim suka bada shaida akan karan kawunan su annahum kanu kafirin cewa lalle su sun kasance suna cikin kafiri abin nufi cewa garrakumul hayatud dunya rayuwar duniya ce ta rude su ba wai rayuwar ba halin da ke cikin rayuwar hali na wadata hali na mulki hali na mukami hali na ƴaƴa da mata hali na kyau na daddaɗan yanayi na wurin da suke zaune hali na amfanin gona da Ubangiji ta'ala ya wadata su da shi daddaɗan yanayi na inda suke zaune wannan shine ya rude su wannan shine ya yaudare su sai suka dauka cewa kamar ba za su mutu ba ko suka dauka cewa abinda suke ciki dawwama za su yi sai wannan ya mantar da su lahira shine zarratu min hayatid dunya wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin suka ba da shaida akan karan kawunan su cewa lalle su din wato ainihin kafirai ne dan dan adam ba zai shiga wuta ba sai yana mai ba da shaida akan cancanta su shiga wuta balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira dan adam sai zama mai ba da shaida akan karan kansa koda ya bayar da uzuri karshe dai uzurin ba zai zama karbabbe ba domin uzurin da zai bayar da baki na bayar da kariya game da kansa na kokarin kare kansa game da kowace matsaya mara kyau da ya samu kansa a ciki game da kowane hali mummuna da ya samu kansa a ciki game da kokarin boye munin maganarsa da munin aikinsa a duniya karshe sai sasannin jikinsa su ba da shaida akan mummunan aikin da ya yi da mummunar maganar da ya yi alyawma naktumu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun kaga al insanu ala nafsihi basira din kenan gaban jikinsa gaba ɗaya sai su ba da shaida kan abin da ya riga tallafin zalika abinda aka ambata a baya allam yakun rabbuka muhlikal qura dan cewa ubangiji da dai bai taba kasancewa mai halakar da alqaryu ba bi zulmin saboda zalunci wa ahliha ghafilun alhalim ma abuta cikin wannan alqaryu suna cikin gafala mai wannan aya take nufi malamai suka ce daya daga cikin zantuka guda biyu ko dai mu ce ubangiji ta'ala baya halakar da al'umma ta hanyar zalunci ya kama masu da azaba bayan ba su yi laifi ba ubangiji baya zalunci wa ma rabbuka bizallamin lil abid ubangiji baya zalunci inna allaha la yuzlimu an-nasa shay'a walakinna an-nasa anfusahum yuzlimun ma'ana ba yanda za a yi Allah ya danki mutane da azaba ko al-azabud dunyawi ko al-azabul ukhrawi fa sai su mutane sun yi laifi in Allah ya yi wa mutane azaba ta duniya ya hada su da wahala ya hada su da talauci ya hada su da fatara ya hada su da fari ya hada su da musifu na rayuwar duniya to wani laifi da suka yi ne sai suka cancanta yi musu wannan hukuma ba haka kawai ya turo ta bagare su wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer duk wata musiba da za ku ga ta same ku a cikin rayuwa sakamakon abin da hannayenku suka gabatar ne kuma ma yana yin abubuwa da dama akan laifukan ku inda a ce yana kama ku da dukkan laifin da kuka yi da ba wanda zai ragowa a bankasa walau ya'khudhullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabba ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم فان الله كان بعباده بصيرا ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابه ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون ما نادى الله ان كان متاني ذلكم da Allah yana kama mutane da abin da suke tsawurin sa abin da suke aikata shi na mugunyar aiki da ba wanda zai rage a banga amma Allah yana yi wa mutane jinkiri a sakamakon jinkiri sai wane ya tuba sai wance ya tuba sai su wane da wane su yi wa kansu kiyamun laili su shafa wa goshinsu ruwan alwala su tuba tun kafin lokaci ya kure sakamakon tuban nan sakamakon jinkirin nan kai sai mutane su tuba a sakamakon tuba kuma sai Allah ya biyo abinda dai aya take nufi a wata fassara daga cikin fassarori Allah baya kama mutane ta hanyar zalunci duk abinda kaga Allah ya yi wa mutane to su suka yi laifi shi yasa sai ya musu kaza Allah baya wa mutane ukuba ko ukubar duniya ko ukubar lahira sai sakamakon laifi wannan ita ce fassara ta fassara ta biyu suka ce zalika an lam yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmin da dai ubangiji ta'ala baya halakar da mutanen wata alƙarya bi zulmin a sakamakon wani zalunci da suka yi a sakamakon kafircin da suka yi a sakamakon shirka da suka yi wa ahluha ghafilun alhalin ma'abuta alƙarya suna gafale ba a turo da manzo ba ba a saukar da littafi ba ba daga yin shirka Allah ke saukar da azaba ba sai an turo da manzo an saukar da littafi mutane sun kafircewa manzon sun kibin koyarwar littafin sannan sai azaba su ba daga farar da zalunci ba ba daga farar da aikin sabo ne Allah ke kama mutane da laifi ba a'a sai bayan an yi wa'azi mutum ya kiji an fadakar an yi gargadi an ja kunnan mutum amma mutum ya kiji to sannan sai azaba su biyo baya wannan shine abinda fassara ta biyu take nufi a nan gure idan mun dauki farko fassara farko sai zanto kalmar zulm wannan zalunci menene fa'ilin zalunci din sai zanto ya'udu ila Allah subhanahu wataala ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم يعني لا يهلك القرى لا يهلك القرى وهو ظالم لها بايا هل كد القرية ينا ميزالن تتكا إذن كو من أجي فسرة بيو سيزن تو فائل الظلم سوني أهل القرى ألا بايا هل كد القرية دقين ظالن تتكا a'a sai bayan ya sukar da littafi sai bayan ya turo da manzo sai in mutane sun ki bin abinda manzo ya ce sun ki bin koyarwar littafin ne sannan sai azaba ta kama su dan haka Allah ya ce wa man yataki ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira kaga sai ce min ba'di ma tabayyana lahu al-huda saba manzon Allah baya zama laifi sai in ya zanto min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan shari'a ta bayyana ga mutum ta'iwa wani ya saba sunnar manzon Allah amma ya jahilci cewa sunnar bai san sunna ba ce ya saba mata to wannan ba ya da laifi amma ya san sunna ce an jawo hadisi cikin Bukhari daga Abu Huraira an jawo hadisi cikin Muslim daga Abdullah ibn Umar an jawo hadisi cikin Sunan Nasa'i daga Abu Sa'id al-Khudri an jawo hadisi daga Ummu Aisha daga Nana Hafsa an ce manzon Allah ya ce duk da haka yake ji kaga tabayyana sun guda kina wannan ya saba manzon Allah bayan shari'a ta bayyana gare shi ba ya da cewa ranan tashin kiyama amma mutumin da bai ji hadisi ba bai ji aya ba ko ya ji ayar bai san fassarar ta ba ko ya san fassarar ta amma gurgure fassara wani malamin sa na bid'a ya dora masa fassarar ba daidai ba bai samu malamin sunna da ya dora masa fassarar daidai ba kaga sai ma har yanzu shari'a bata bayyana gare shi ina fata mun fahimta ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون أكن تي درجات ga abin da yake hawa wani saman wani akan ce darakat ga abin da yake wani kasan wani lafazin li kullin ga kowanne ga kowa da kowa ga kowa cikin mummunai da kishiyoyin mummunai mummunai da wanda ba mummunai ba kowanne yana da mai daraja darajoji sai dai darajojin mummunai darajoji ne aliya wato darajoji wata saman wata darajojin kafirai darajoji ne safilatun wata kasan wata ko waɗanne suna da darajoji waɗannan darajoji na ni'ima wata saman wata Allah sa mu cikin su waɗannan darajoji na azaba wata kasan wata Allah tsare mu wali kullin kowane ɗaya cikin mutane darajatun suna da darajoji da ake musu tsanadi mimma amilu saboda ayyukansu idan aiki ne kyakkyawa sai daraja ta zama wata saman wata idan aiki ne mummuna sai daraja ta zanto wata kasan wata wa ma rabbuka bi ghafilin amma ya'malun da dai ubangijinka bai gafala ba dangane da abin da mutane suke aikatawa a wata tira'a wa ma rabbuka bi ghafilin amma ta'malun da dai ubangijinka baya gafala dangane da abin da ku mutane kuke aikatawa da abin da kai a fili da wanda kai a boye da wanda kai cikin taro da wanda kai kai kada a daki duk ubangiji ta'ala ya sani ya yi kididdiga mala'iku sun rubuce za a yi maka za a yi miki hisabi a kai ranar tashin ta tallafin ربك الغني ذو الرحمة تكفي لفظا وربك سونا لي وان ديك الظاهر دعزاتي وهو الغني ما يا وداكر تند أتن أنت وما ربك بغافل أنباء عمله دعزاتكم أتي وهو الغني ذو الرحمة أما تكفي وربك الغني ذو الرحمة أكسا يكي ممي تكلم الربوبية دين كرم مثل زواغا يداد الله أما تغيانسنا رب ما يحلتا وان دكم يكي كل وادة حلتا سبحانه وتعالى wa rabbuka lalle ubangijinka al-ghaniyu shine mawdaci mawdaci wadatar da bata san talauci ba mawdaci ta kowace irin fuska zur rahma ko ma abu zur rahma anan gurin suka ce a e cewa wa rabbuka al-ghaniyu ar-rahimu domin yadda aka ce al-ghaniyu da kuma sai a ce me ar-rahimu amma sai aka kauce daga lafazin ar-rahimu sai aka ce zur rahma sai aka kawo lafazin zu wanda suna ne da ake yin idafansa zuwa ga al-ajnas a ce zu malin a ce zu quwwatin inna allaha huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin sannan a ce zu rahma a ce zu ilmin wa innahu la zu ilmin lima allamna walakin akthar an-nas la ya'lamun menene hikimar kawo zu rahma a madadin ar-rahim bayan an kawo al-ganiyu suka ce lafazin al-ganiyu sifa ce wadda take ta'alluki da zatin ubangiji mawdaci ne wanda baya buƙatar komai a wurin kowa saboda wadatarsa sai zanto yud'imu wala yud'am saboda wadatarsa sai zanto yuziru wala yujaru alai saboda wadatarsa sai zanto la ta'khuzuhu sinatun wala nawm subhanahu wa ta'ala yud'im yake ciyarwa wala yud'am ba a ciyar da shi baya buƙatar kowa baya buƙatan komai a wurin kowa shi ke ciyarwa ba a ciyar da shi ke bayar da kariya ga wanda aka so a cuta amma ba a bayar da kariya ga wanda ya nufate shi da azaba subhanahu wataala la ta'khudhuhu sinatun wala nawm wato babu yanda za a yi gangidi ya kama shi ballantana barci subhanahu wataala baya buƙatan sama ko ƙasa sama da ƙasa ne ke da buƙatar sa inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula wa yumsiku as-samaa an taqa'a 'ala al-ardi illa bi idni yana rike da sama yana rike da kasa yana rike da saman ba dan ya rike ta bada ta rubto ta fado kan mutane kaga sakakkiyar wadata ke subhanahu wa ta'ala wato kenan al-ghani wadata ce ta ci ta yadda baya buƙatar komai a wurin kowa amma zurrahama sifa ta rahama wato sifa ce da tafura ta yi wa zuwa ga waɗanda abin ya shafa da haka yace wa rahmati wasi'at kullu shay'in fa sa'tubuha lil ladzina yatquna wa yutuna zakka wal ladzina hum bi ayatina yu'minun kuma da haka mala'ikun su suka ce da shi rabbana wasi'at kullu shay'in rahmatan wa ilman faghfir lil ladzina tabu wa tabu sabilak wa qihim azabal jahim suka ce an ce zurrahma din yafi arrahim cikakkiyar ma'ana ba a cewa zumanin ga wanda dukiyarsa take kadanci sai in dukiyarsa tana da yawa sai a ce zumanin ba a cewa zu ilmin ga wanda ilimin sa yake dan kankani cikin tokali sai ga wanda ilimin sa ke da yawa sai a ce zu ilmin haka ba a cewa zurrahma sai ga wanda rahama take mai yalwa in ina kankanuwar rahama ce ba za a ce zurrahma ba ina ba ta an fahimta dan haka da ya soye bi annabi aqub da ilmi sai ce wa innahu lazu ilmin lima allamnahu anan gurin ya kunshi yaban yaqub da ilmi da kuma yaban kansa shi Allah din da ilmi domin lokacin da yake annabi aqub na da ilmi da yawa to amma wannan ilmin nashi wa ya bashi shi Allah to wanda baya da shi zai bayar wato kenan lazu ilmin rahmata saukar da ruwan sama da fitar da turai Allahu allazi yursilu ar-riyaha fatusibu sahaban fa yabsutuhu fis sama'i kayfa yasha wa yaj'aluhu kisfan fatara al-wadqa yakhruju minhu wa idha ataba bihi man yata'u min ibadihi idha wa in kanu min qabl an yunzala alayhim min qablihi lamublidin fanzur ila athari rahmatillahi kayfa yuhyi al-ardha ba'da mawtiha in dhalika lahu al-mawt وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد ruwan sama tawaye ne da ni'imar ubangiji dan magane alamar ta saukar da littafi daga sama wato tawaye ne na rahmar ubangiji sai ya saukar da littafi sai ya turo da manzon Allah din kansa rahama ne zuwan sa rahama ne wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin ina fata an fahimta wato kenan Allah ya zama zuwan rahama da haka yake wa rabbukal ghani dur rahma menene hikimar kawo wannan sifa guda biyu ga al-ghina ga kuma ar-rahma dan su zanto muqaddima na abin da zai zo gaba in yasha ayyuzhibukum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha kama ansha'akum min dhurriyyati qaumin akharin in yasha inda Allah ya ga dama yuzhibukum da sai ya tafiyar da ku hakan ce al-izhab ana nufin al-i'dam rasar da ku ya zanto babu kamar ba a taɓa yin ku ba a banka babu ku babu alamun babu ran ba gangan jiki babu ruhi ba komai azhabakum kenan wa inna ala zahabin bihi laqadirun wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha ya halifantar da waɗansun ku ba ku ba baitin kokunta kama an ta'akum min zurriyyati qaumin akharin kamar yadda dama ku ya halitte ku ne daga zurriyar waɗansu mutanen da wanda suka buɗe baya a tarihi an rasar da waɗansu sannan aka kawo ku to aka iya tafiyar da ku sannan kuma aka kawo waɗansu to a nan idan matambaye tambaye ka dan me bai tafiyar da mu ya kawo waɗansu ba sai ka ce saboda ya ce fizur rahama ne wa rabbukal ganiyyu zur rahama ba ya da buƙatar tafiyar da mu me zai amfana da shi idan ya tafiyar da mu zan tafiyar da kai dan ni in bai gulbin ka zan maka juyin mulki dan ni in hau zan so ka tashi daga waje dan ni in zauna to kai idan ka tashi daga inda kake ko ka kafa daga karagar mulkin ka ko ka bar garin ku to Allah ya je mai wurin ya mai da shi al-ganiyyu ne sannan idan ya tafiyar da kai ya dai dai tar da kai ka zanto asaran ba'da kabar ko kabaran ba'da asar bayan wannan ya faru me zai amfani da shi ba zai maka wannan ba dan shi zurrahmani wato kaga gabatar da rabbukal ganiyyu zurrahma na da alaka da in yasa'yuzhibukum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha kama ansha'akum min dhurriyyati qaumin akharin innama tu'aduna al-aat lalle abinda ake muku alkawarin sa zai zo kiyama za ta zo baiwa a gaban Allah za ta zo ke diddigar ayyuka za su lissafin abinda ka samu da abinda ka kashe zai zo lissafin abinda ka ci da abinda kai tufafi abinda kika taura da wanda kai kika yi kyauta da wanda kika yi biki da wanda kai kasaita da wanda kika yi kasaita wallahi tallahi zai zo innama tu'aduna al-aat kullu ma huwa atin at duk abinda aka ce zai zo zai zo wa ma antum bi mu'jizin da dai ku bai saka ku cewa Allah ba mutane kun yi kadan ku ce ku tsere mai ubangiji to idan kun ce za ku tsere ku je ina ku tafi sama ku tafi kasa ku tafi cikin teku to ku je ina babu inda dan adam zai je ku da haka kenan wa ma antum bi mu'jizin kul ka ce da su ya qaumi ya ku mutane na i'malu ala makanatikum ku yi aiki a kan halin da kuke ciki inni amil ni ma zan yi aiki a kan halin da nake lafazin makana bitta a wata kira'a ala makanatikum, a wata kira'a makanatikum, duk inda zo cikin Qur'ani hakan shi kira'a biyu. Imam Shu'ba shine Abubakar ibn Ayyash rawi daga Asim ibn Abun Nuzud yakan ce ala makanatikum, amma sauran qurra ala makanatikum hakan ce al makana, daidai ki da al makan, kamar da hakan ce al maqama ana nufin al maqam, kamar da kace addara ana nufin addar, kamar da kace alma'atu ana nufin alma'u. Yanzu idan kace alma'atu sai wani sai maka ai alma'u ba a samu ta tabbata ne, ya halatta kace alma'atu, ya halatta kace alma'u, ya halatta kace addaratu addaru, ya halatta kace almakanu almakanatu, almaqamu almaqamatu, duk a larabci ya halatta. Ina fata mun fahimta. Ya qaumi malu ala makanatikum, ya ku mutane na ku yi aiki akan halin da kuke ciki. To kaga almakanatu ana nufin wuri, kamar yadda almakanu ana nufin wuri ko bigire. To amma akan ce wuri ana nufin halin da kake ciki yayin da kake wurin, sifar da kake ciki yayin da kake wurin. Ma'ana ku yi aiki a bisa ga sifar da kuke ciki ta shirka, tunda ita kuka amuntu da ita, kuka yarda da ita, kuke ganin daidai ce. Ku yi aiki a bisa ga sifar da kuke ciki ta zalunci, tunda ita kuka ga yadda cewa daidai ce. Inni amil, ni ma zan yi aiki akan sifar da nake ciki ta tauhidi, ta kadaita Allah, ta tsayanta Allah, ni da ku a gani. Fa saufa ta'lamuna, da sannan za ku gane. Man takunu lahu aqibatu dar, wane ne kyakkyawan karshe zai kasance a gare shi a nan gidan duniya. Innahu la yuflihu adh-dhalimun, yadda lamari yake azzalimi ba za su rabota. Abin nufi masu shirka, masu haɗa Allah da wani, babu yadda za a yi su rabota. Ba za su rabota ba a duniya, ba kuma za su rabota ba a gobakiya. Sai Allah ce. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. لفظ ذرأ ديديك دكتير خلق. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ذرأكم بمعنى خلقكم. أكنتي النصيب أتكلم ربي أنا نسم الحظ ربو كوكا. ديديك النصيب كوكا الحظ كوكا القسم كسو ربو. وجعلوا لله مما ذرأ. سلطان يا ما الله سبحانه وتعالى nasiban, wani kaso, mimma zara'a, cikin abinda ya halitta, min alharfi, na amfanin gona, wal an'ami, da kuma dabbobin gida. Sun ware wani rabo, sun ce wannan rabo ne na Allah. Fa qalu, suka rinta cewa haza lillahi, wannan kaso ne na Allah. Bi za'anihim, ariyawa irin kaso. Wa haza lisharaka'ina, wannan kuma na abokanan tarayyanmu ne, na gumakanmu ne, na allolinmu ne, haka suka ce. فما كان لشركائهم ابن ده suka ware na allolinsu, wala yasiru ila Allah, ba yanda za a yi ya isa zuwa ga rabon da suka ware suka ce na Allah. Wama kana lillahi, da abin da ku suka ware suka ce na Allah ne, fa huwa yasiru ila shurakaihim, wannan kam ya iya dangarawa ya fada cikin kaso wanda yake na allolinsu. Ubangiji ya sa amma ya hukumu ya munana irin wannan hukunci da suke da bakunansu. Wannan sai kai to mana ake wani wautar tunani na mutanen jahiliya na larabawa kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da bayan zuwansa, ta yadda suka ware wani nau'i na amfanin gona da wani nau'i na dabbobin gida, suka raba gida biyu. Sai su ware wani kaso su ce wannan na Allah ne, sai su ware wani kaso su ce wannan kuma na gumakanmu ne. Wato kenan a aqidarsu abin da suka ware suka ce wannan na Allah ne, to shine abin da za su rabawa talakawa, abin da za su rabawa mabukata. Duk abin da suka ware suka ce wannan na gumakansu ne, na allolinsu ne, to wannan za su ware shi ne su ajiye don gumakansu.